This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a 6 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu din za ku ji cewa jihar Osun dake Najeriya an samu bullar cutar kendabiri. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro dake bibiyar lamuran tsaro da Hassan Mai na kai na je gabatar. Za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda kode yaushe lambar da aka saba ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 amma fa sai bayan an sha labaran duniya daga bakin Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wata ba'amarkiya a yau Juma'a a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falastinawa da 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan suka yi a cewar wani da ya shaida lamarin. Fuad Nafar, daraktan asibitin Rafidiya da ke birnin Nablus a yankin yamma da kogin Jordan, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kawo matar asibiti da rauni a kai kuma a lokacin tana cikin mawuyacin hali. Mun yi kokarin ceto ta amma abin takaici rai yayi halinsa saboda mummunan raunin da ta samu a cewar Nafa. An ce sunan matar Ayesino SGAE kuma shekarunta 26. An kuma bayyana ta a matsayin yar fafutuka yar kasar Turkiya kuma ba amarkiya. Mummunan kita haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a Sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu a cewar ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun bara wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewar su. Rikicin tsakanin sojojin gwamnatin kasar a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun rundunar SDF a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jinƙai mafi muni da aka gani a duniya. An dai kashe dubban mutane kuma ƙwararrun sun ce farar hula miliyan 8 sun rasa matsugunansu yayin da ƙarin wasu miliyan 2 suka tsere zuwa ƙasashe makwabta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kan hanyar dawowa gida Najeriya daga China bayan ziyarar aikin da ya kai kasar da kuma halartar taron kolin shugabannin kasashen Afirka da China na shekara-shekara da aka yi a birnin Beijing. Gwamnatin Najeriya da ma wasu jihohin kasar sun rattaba hannu akan yarjejeniyoyi da yawa kamar yadda ambasada Yusuf Tagga ministan harkokin wajen Najeriya ya bayyana a wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Akwai yarjejeniya da aka rantaba hannu a kai kusan 10 wasu na harkar gona da noma, wasu sun shafi yadda za a iya dinga samun lantarki daga kimiyya na nukiliya, wasu kuma manya-manyan aikace na more rayuwa da ake kira Belt and Road Initiative na China. Dan da mun yi niyyar za a sa hannu a da 15 ne. Har yanzu wasu ana aiki a kai ba a gama ba. Sannan kuma akwai yarjejeniya da jihar Kaduna ta sa hannu da kamfanin Huawei da kuma jihar Lagos ta sa da kamfanin CC. Bayan dukkanin kuma ka duba za ka ga akwai communique wato sanarwa da shugabannin kasashen guda biyu suka fitar bayan shugaba Tinubu ya kammala ziyararsa wanda Najeriya da China sun amince haɗakar ECOWAS yana da muhimmanci kuma China tana goyon bayan wannan haɗaka na ECOWAS.
A wannan ziyara kunyin da aka yi da samun basussuka ko tallafi da China ke bayar kasashen Afirka kuma da illolin da yake haifarwa alal misali in aka bada bashi sai a ta yin abubuwan da zai kai har wuya kasashe su kasa biya a nemi an shoda su kadarorin su da sauran abubuwa
ko shakka ba ko a filin taron a tattauna irin wannan basussuka amma abin da za ka kara mai da hankali a kai shine basussukan nan dama gwamnatoci suna daukan basu amma ya ka dau bashi ko biyu sai la tuni shi na farko zumana ce ba ba dau wala kudin ruwa da za a biya na biyu kuma ya kasance kudaden nan an yi amfani da su bisa kan abin da dama aka dauki bashi dan ayi da su
to yanzu za a iya cewa Najeriya ta samu basussuka ne ko kuwa tallafi ta samu daga kasar China kan waɗansu abubuwan da ya shafi bunƙasuwar rayuwar al'ummar kasar Najeriya
ba bashi aka taho ta ga nasta Kano a zuwa ci ba akwai ayyuka wanda dama ana kan za a ci gaba da yansu
to sanin kuwa ne an shiga wata rigima da Najeriya da China ko wasu kamfanonin China akan wasu yarjejeniya da suka samu sabani da wasu jihohi a kudu maso yammacin Najeriya aka rike jiragen Najeriya da wasu kaddarori wannan magana ta taso kuma me aka yi akai
dama tun ma kafin a zo wannan ziyara ana nan ana tattaunawa ana kokarin yadda za a yi asulhun da ai China ta san muhimmancin Najeriya ta san cewa kasa ce wanda take da amfani a gare ta saboda muhimmancin ta shi sa ma aka yi tazawurcin shi shugaban Bola Tinubu ya zo ya yi ziyara sannan ya halarci wannan taro ai so san da wannan matsalar tsakanin gwamnatin jihar da wani kamfani amma duk da haka gwamnatin China da shugaban China suka gayyaci gaba Bola Tinubu ta Afirka da lai banda din da yanzu kafin ya zama yaran sai da aka tuno wakili na musamman babban jami'in gwamnati ya gudu ne ya kara yadda cewa eh lalle gaba ya amince zai kawo gyaran kuma zai halarci taro
yanzu dai ɗaya daga cikin sauye-sauyen da 'yan Najeriya suke sa ran gani bayan ziyarar shugaban zuwa China shine ganin an fara hada-hadar kasuwanci da kudaden yuan maimakon dalar Amurka.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya inda gwamnatin jihar Osun da ke kudu maso yammacin kasar ta tabbatar da bullar cutar kyandabiri a jihar inda mutum biyu suka kamu da cutar a yankin Ilesan ta yamma daga Ibadan ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya aika mana.
Gwamnatin jihar Osun ta tabbatar da bullar cutar kyandarbiri a jihar inda ta harbi mutane biyu a yankin Ilesha ta yamma. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Osun Honorable Jola Akintola ne ya tabbatarwa manema labarai bullar cutar ta kyandarbiri a birnin Oshogbo. Yace tuni gwamnatin jihar Osun ta dauki matakan gaggawa don shawo kan cutar kafin ta yadu a cikin al'umma. Dr. Bello Magaji Arkilla na Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto masani kiyon lafiya ne a Najeriya.
Dabbiri wata rashin lafiya ce wadda ake samu daga dabbobi zuwa ga mutane. Ko wata kwayar cuta da aka ce ma monkeypox virus. Irin wannan kwayar halittan kanana-kanana shi ne yake kawo wannan cuta. Ana samun shi ne tsakanin mu'amalar mutane da dabbobi ta hanyar samun mu'amala da abubuwan da suke fitowa daga cikin jikin dabbobin ko wasu ruwa ko kuma kashin su ko kuma in sun ciji mutum idan dali. Ana kuma samun shi ta hanyar cin naman daji abinda aka ce na bushi kenan. Ana samun shi tsakanin mutum da mutum kyandarbiri.
Dokta, menene illar wannan cuta ta kyandarbiri ga bil'adama?
Wannan cuta ta kyandarbiri kamar kowace irin cuta ta kwayoyin cutar da aka ce ma virus tana da muni sosai da saboda tana bata garkuwar jikin mutum kuma tana haddasa zazzabi mai zafi. Har mutuwa ana yi akan sanadiyar wannan cuta ta kyandarbiri.
Wace hanya ya kamata mutum ya bi domin ya kare kansa ga kamuwa ga wannan cuta ta kyandarbiri?
Babban mataki ne na farko shine mutum ya san cewa wannan cuta akwai ta, to na ɗaya kenan sai a kiyaye ga tsaftar muhalli da tsaftar jiki da kuma tsafta ta mu'amala.
To ko me mazauna jihar Osun za su ce a game da bullar kyandarbiri a jihar ta Osun?
Bana haka da
hukumomin jihar Osun.
Ko kana labarin cewa an samu bullar kyandar biri?
Ya, na samu labarin an samu bullar ta. Dan na shiga labarin na ga labarin kyandar biri ta bullo jihar Osun.
Yaya ka ji da kai sami wannan labarin?
Ya, na je mun ji dadi ba da mun ji labarin na yadda ta ka bazo a tsakan duniya da ke jin ta a kasashen duniya sai ga ta har da jihar Osun.
Ko akwai wani mataki da ka dauka domin kare kanka ga kamuwa da wannan cutar?
Ina da ke mataki ana ta ga mun ke hannu da sauran ran abubuwan da hukumar lafiya ta duniya ke saki ina karanta da suna kariya da zaka da
suna na Usman Ahmed Kyauta daga nan garin Ushugu ta jihar Osun.
Kana labarin cutar nan ta kyandar biri?
Ina da labarin.
Wace irin illa ka ji an ce tana haddasa ma bil adama?
Ana jera labarin cewa tana sawa dan adam abin da ya shafi cututtuka da dama abin da ya shafi zazzabi.
Daga watan Janairu zuwa yau an sami cututtuka 2123 da ke da nasaba da kyandar biri, inda an ka tabbatar da kyandar biri 762, maza 501, mata kuma 261 suka harbu a cikin jihohin Najeriya 34 da kuma Abuja. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na boihausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda domin Hassan Mai da kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Hassan Maina kaina ke muku sallama da fatan an wuni lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle Muradun ya tare birnin Sokoto don tunkara matsalar tsaro gadan-gadan, amma masana tsaron na cewar wannan ma ai abin dariya ne. Mayakan Boko Haram sun kashe sama da mutane 100 a jihar Yobe. ‘Yan sanda sun ce sun gano yunkurin jin mulki a Najeriya. Toma Dalla. A wannan mako ne ƙaramin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Muhammad Matawalle Muradun ya tare zuwa birnin Sokoto don zaburar da dakarun Najeriya su murƙushe ‘yan ta’adda a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Gama bayanin da ƙaramin ministan ya yi lokacin da ya isa birnin Sokoton.
Mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan ‘yan ta’adda. Kamar da ka sani, Najeriya ƙasa ce tana da yawa, kuma ƙasa ce da ba za mu yarda ba muna da tsari na ƙasarmu a ce wasu sun hana al’umma su ji daɗin rayuwarsu. Saboda shugaban ƙasa yana baƙin ciki da abin da ke faruwa, kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi to ya arewa ne. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damu arewa ita ce matsalar tsaro. Ya ɗauko mu gabaki ɗayanmu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro Nuhu Ribadu da minista na ‘yan sanda duka ‘yan arewa ne. Ya yi ne domin ya taimaki ‘yan arewa akan matsalolin da ke faruwa. Saboda haka ya harzuka matuƙa na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro.
To amma masana tsaro da tsarin aikin soji na ganin ba haka ake yaƙi da ‘yan ta’adda ba. Wing Commander Musa Isa Sulmano, Hafsa ne mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya.
A aikin soja gaskiya yana daƙile aikin da ake a can ƙasa kenan. Zan ba ku misali, idan aka ce har a soja akwai abin da ake ce ma levels of command, kamar akwai at the tactical level, wato a ƙasa kenan, waɗanda ke ƙasa, waɗanda ke yin aiki, wanda za a ce daga platoon commander har zuwa kamar battalion ko depending on girman wurin a ce har sector commander. To Malam Hassan, daga wannan akwai kamar waɗanda za a ce kamar su GOCs ɗin da har iya zuwa a wani lokaci za a iya cewa kamar shi babban hafsan hafsoshi wato chief of army staff ko chief of air staff wanda za a iya ce musu operational ko kuma zuwa strategic level commanders kenan. Sannan sai can sama din akwai kamar shi chief of defense staff da kuma su kansu minister su ne wa'annan ko political wannan din ko kuma su suke at the strategic level da har za su kai wato mataki na sama da kuma ba mu shugaban kasa shawara akan me ya kamata a yi da sauransu wanda sai sun ji daga waɗanda ke ƙasar ne za su tace har su kai ga sun ba mu shugaban kasa shawara idan kuma shugaban kasa ya bada umurni su ma za su tace har su kawo ga waɗanda ke aiwatar da waɗannan instructions din nasu. So idan aka ce su waɗanda ke strategic level din wato su minister sun koma inda ake tactical din ko kuma operational level operations din sai zama cewa suna suffocating din waɗancan a siyasa kamar a ce vote of no confidence ne. Idan kai ma mutum vote of no confidence wato baka gamsu da aikin shi ba da sauransu a sojanci abin da ya kawata kai shi ne ka cire shi daga aikin duk wanda ka bashi aiki ka ce baka gamsu da aikin ba har ya kai ga sai kai ne ka zaka je kai aikin a aikin soja gaskiya bai da bukatun zama wurin kuma abin da yafi dacewa shine ka ce mai to wannan ko shi ya ce ya ga cewa aikin nan da yake ma baka gamsu ba ko kuma kai relieving din shi daga wani appointment saboda haka maganan su tare Sokoto bai taso ba alama ce dake nuna cewa kila akwai abin da ake cewa break of yankewan chain of command ko kuma aiwatar da al'amura taba samar da wani dame ido ba kuma idan ma wasu dake suka san yadda al'amuran nan suka ji mura wannan magana dariya gaskiya za su dinga mana
yanzu kuma sai wani hari irin na rashin imani da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe inda suka kashe sama da mutane 100 a lokaci guda. Malam Zakari Adamu da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a wannan shirya ya mana karin bayani.
Waɗannan mutane ɗan Boko Haram ɗan ta'adda kawai suka zo misalin kamar karfe 4 haka ne suka zo ma. Wasu suna bacci wasu ba su tashi ba. Suka shiga kan mai wari-wari masu harbi suna harbi masu yanka suna yanka masu sa wuta a gidaje suna sa wuta. Abin da suka dinga yin wannan ta'addanci kenan suka dinga cin karansu babu baka. Babu wani sun jami'an da suka kawo wani gudunmawa a wannan lokacin yadda suka gama abin da suka gama wanda ina tabbatar maka cewa an rasa rayuka masu dama. A rahotanni da muka samu an kada mutane ya kai 100 da wani abu.
To zaman wannan wuri na fama da aikin Boko Haram ne kafin wannan lokacin ko kuma da wannan shine zuwa sa farko.
Dama akwai barazanar tsaro a gurin kuma wani gari ana ce marba a nan ne abin ya faru.
Tunda dama akwai barazanar tsaro a wurin kenan an taba aika a wannan yankin kafin yanzu ba wani mataki na kan da garki ko na rigakafi da aka ce mahukunta sun dauka wannan wurin.
Wato a wannan wuri zaman guri ne wanda kamar na ga muka cewa akwai barazanar tsaro. Tunda ake gwamnati a ce ta sa ido a gurin to wani abu da kuma gwamnatin take wannan abun ba.
Kawo yanzu wani hali ake ciki a wurin.
Idan ana cikin halin zaman da gurin. Kuma abin da kai ce abin da zan zama maka abin da kai ce abin baƙin ciki. Wato har yanzu ina ni ban da wata sanarwa ko kwala wanda gwamnatin tarayya ta bayar ko kuma gwamnatin jihar Yobe ta bayar mai kyau wanda zai ya sa duk mutane ya ɗan yi daɗi ba babu shi. Ina kira ga masu mulkin Najeriya da wannan ba in ya tsalle zai koma kansu su ma fa. Abin da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi tuntun takiyin sa. A kashe mutane a nan a kashe mutane a can gobe kaje an kashe mutane a can abuwa. Kawan Najeriya zama kamar wajen fara ke mulki ne ake sada da dimokuraɗiyya wanda kuma da zuwa mulki soja muke ba yawa ya gari a ce mulki ake yi kamar na fir'aunanci a tarayyar Najeriya wannan abin baƙin ciki ne abin takaici ne a ce a waye gari ana irin wannan a Najeriya.
Daga ƙarshe hukumar leken asiri ta sojoji to DIA ta nemi wata babbar kotun tarayya da ta ba ta damar ci gaba da rike wani babban dan sanda da ake tuhuma da laifin taimakawa 'yan Boko Haram da 'yan ta'adda barayin daji. Na tambayi masanin tsaro Major Yahaya Shinku ko ya yi mamakin dan sanda da ya kamata a ce shi ke kamo 'yan ta'adda amma yanzu kuma shi ake zargi yana taimaka musu?
Bai zo da mamaki ba ko a irin wacce al'umma da kuma kowane bangare na ma'aikata za ka ga cewa akwai baragurbi ko akwai bata gari akwai kuma nagari. Kasan lallai babban tuhuma ce shi ne kasantuwar DIA ce take binciken ma'ana Defense Intelligence Agency. Da ya kamata mutane su san daga irin wane laifi ne za a ce DIA suna da ruwa da saki a kai ko kuma mai aikinsu sabanin DSS da kuma NIA. So su dai DIA dama Defense Intelligence Agency shine abin da ya shafi barazanar tsaro wadda za ta hauro cikin kasan nan daga waje ko kuma a cikin kasan nan wadda yake tana da nasaba da soja ma'ana bangaren tsaro wanda yake zai iya nasaba da aikin soja. So wannan kaga ya nuna kenan lallai ta'addanci nashi ba karamin ta'addanci bane inda kamar za a ce NIA ne za a ce to magana ce ta barazana akan harkokin tsaro da ke fitowa daga waje wanda ya shafi farin kaya kawai ko kuma aka ce ma DSS ne to ana magana ne abin da ya shafi harkar tsaro wanda yake saba da cikin gida kuma shi ma na farin kaya lalle tun da kaji su hukumomin sojoji har sun neman a basu wannan ban Allah su gaba da bincike akai to akwai kashin gaskiya al'amarin nan kuma binciken da za su gaba da ne kadai zai tabbatar da wannan al'amari
mejo Yahaya Shinko Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Muhammad Nasir sai kuma Julie Gresham da ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
madalla ke da Hassan Maina Kaina Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar da aka saba a duk ranakun Juma'a babu wani maudu'i da aka saka duk wani abu da ke ci muku tuwa ƙwarya sai ku kira ku bayyana mana lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1202 980 6850 to yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
to sunana Ibrahim Alaran Marja cikin Kaduna
To Ibrahim Allah rama muna jin ka.
To ni kiran da nake da shi dangane da gwamnatin tarayya ne ko kuma in ce kamfanin mai na NNPCL na karin man nan da aka yi. Tsakani da Allah mu ɗan Najeriya ba ma goyon bayan wannan karin da aka yi. Ai gaggawa a janye shi saboda karin nan zai ƙara ta'azzara tsananin rayuwar da ake ciki. Mu burin mu maman fetur ma ya dawo 300 ko 200 shi ma da yake a baya amma ba yi maganar a ce 800 da wani abu ba wannan shi ne ra'ayi na nagode
to mun gode Ibrahim Alarama da fatan kamfanin NTC ya ji wannan kira naka yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi waye akan layi
salamu alaikum
salamu alaikum salam
Suna na dan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi.
To dan Asabe muna jin ka.
To da farko dai zan saukaci dangane da tsarin kudin man fetur da aka yi wanda gaskiya ba a yi tunani ba an nuna rashin imani da tausayi a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke kuka suna wuni da yunwa suna kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. A ce lokaci guda kuma an zo an kara man fetur kuɗi a jiya na je gidan mai na sha litan mai 1,150 wanda ka ga wannan abin gaskiya ya kamata a tausaya ma talakan Najeriya yana cikin tsadar rayuwa matasa suna yini da yunwa suna kwana da yunwa a ce kuma an zo an kara ma fetur kuɗi to gaskiya bisa billahi bai dace ba ina kira daga wakilanmu sarki da 'yan majalisu da muka zaba su je su wakilce mu to lokaci ya yi wannan dama ce da muka ba ku domin ku wakilce mu ku share mana hawayenmu akan matsalolin da suka addabe mu
to dan Asabe mai fata daga jihar Kebbi muna godiya yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar waye akan layi hello
Shugaban Kula, ina jan ku shugaban Kula murya Arewa dogon duniya cikin jamhuriyar Nijar.
To,
ina so ba da ra'ayi na bisa ga wannan tsarin rayuwa da ta yi wa cikin kasashen mu na Nijar da Najeriya. Ya kamata shugabanni na Najeriya da Nijar su rage kuɗin mai. Sai kai samu shi wala yanzu ka ga talaka bai da kuɗi amma ga bai yayi tsada. Yanzu mota ne za ka shiga kuɗin mota 100 sai ka bai ka guda daga. Don Allah ya rahama sun yi nuru gugu da shi da shugaban kasa mu Nijar su rage kuɗin mai. Nagode mu da America.
To muna godiya. Yanzu zamu koma Najeriya jihar Kaduna waye akan layi.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana?
Sana magana da Yakubu George Salim Osaban daga nan garin Kamure, sunan zangon kasar local government.
To Yakubu muna jin ka.
Yawa. A farko ni na lara ra'ayin sun nuna jin dadiya ne game da gwamnatin APC. Na take take da gudanar da aikin ta. Karin kuɗin mallan ya mun daidai.
Me yasa ka ce haka?
Eh kuma na goyon ma dai. Yawa dalili ku shi ne. A muka zaba ma kanmu. Kowa sai rajiya ta zata yi zuwa. Tun kai mu da APC na farko a kasar nan bai kamata ta kuma dawo mulki ba. Amma tun da gungun ji mun gani mun nace mu ce su kuma cika ba. Wannan ne mun ke ce mana dadi.
cikin dadin mu PDP na aiki mai kyau an gwance ba ta iya ba mu kore ta.
To mun gode Yakubu daga jihar Kaduna yanzu zamu leka jihar Katsina waye akan layi.
Assalamu alaikum Muhammad Atuzu wa wannan barka da dare.
Yo barka ka dai na gajiya.
Za ga jiya fa. Yana Ashiru yana kiran ka daga Katsina Burkina Faso.
To to muna jin ka.
Eh lalle yo kuma rana ta mu ko mu bayyana ra'ayoyinmu abin da ke damun mu ko
eh kware da gaske
eh gaskiya ne zan yi magana ne akan karin man fetur din nan da aka yi faran nan kuma abin da ke damun hukumomin nan namu na Najeriya Malam Hadi Babalu sai shi gaban kamfani gaban NNPC da su har wai kudin mai wai ba tare da sanin shugaban kasa ba wai fadar shugaban kasa ta fito wai tana ga kuma yan kasa wai shi ba da sanin su aka tara kudin mai ba kudin kasa ce muke fito wannan wai tana jagoranci a kai wai za a yi abu cikin kasa kalkashin jagorancin ta wai ba a tawar ta kawai su san kara kudin mai ba wasu san an kara ba da suka san kara dai su tira su ji dalilin ne aka tara kudin mai wani da an kawo mu wannan zalunci da ake mu mata bi mu hakkin mu sai dai ran lahira wannan cike da ake mu Najeriya da fatan
to mun gode yanzu zamu je jihar Plateau waye akan layi.
Hello
hello muna jin ka da wa muke magana
eh Sokoto eh kwara kwara
to muna jin ka
eh daga kwara
to muna jin ka daga kwara dan mutan kwara zamu ce ko kwa
eh
to menene ra'ayinka
eh to ra'ayina sunana dai Bello Garbadinawa kala kala daga nan kwara to ra'ayina shine dangane da karamin minista da kuma sauran harsoshin da suka isa a takwato to gaskiya idan muka duba wannan ba wani tasiri wanda zuwa su yi dai idan za su tare su ya kamata a ce inda adda matsala irin sabon birni haka ga kaukanta da mai lalle da sama ya shine ya kamata a ce sun tare sakoto ma a ko in a sakoto in ma musan matsalar da ke faruwa gabacin sakoto wa wannan shine ra'ayina mai magana Bello Garba a dina sakoto Najeriya daga nan kwara nagode biyo
to mun gode Bello yanzu zamu je jihar Katsina waye akan layi.
Assalamu alaikum shawara da shi da kai gara da kuma
to muna jin ka menene ra'ayinka
a ina magana ne kan magana kadan milikin tsaro da ya kare a sokoto ya kamata a ce ba sokoto ta ɗaya ba ya kamata a ce a buɗe abin har kaɗa na saboda matsalar tsaron ba wata tsaya a gani a sokoto ta ɗaya ya kamata a ce fita ko ina ne wannan a sokoto.
To da fatan hukumomin Najeriya sun ji wannan kira naka da kai yanzu za mu leka jihar Plateau waye akan layi.
Kana tare da Buhari Alhaji Audu Lekes daga nan kuwa Kwanfan Plateau State.
To muna jin ka Buhari.
To a gaskiya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai talakawan Najeriya mun shiga uku inda kasashen waje za su kawo mana ɗauki gaskiya muna bukata domin irin rayuwar da muke ciki musamman kamar mun da muke karkara mu muke ganin abin da yake faruwa a gaskiya za ka fita ka gan mu ruwa tana fama tana neman abin da za ta babu saboda maganar mai dan Allah dan Annabi shugabannin mu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku taimake mu a Najeriya gaskiya mun kai wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To mun to masu sauraro mun gode da kasancewa da mu sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu za ku sake kirawa mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. To madalla kafin mu karkare shirin ga labarin duniya amma a takaice.
Sojojin Isra'ila sun harbe tare da kashe wata mata ba amurkiya a yau Juma'a a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falastinawa da 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan suka yi a cewar wani da ya shaida lamarin Fuad Nafa daraktan asibitin Rafidiya da ke birnin Nablus a yankin yamma da kogin Jordan ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kawo matar asibiti da rauni a kai kuma a lokacin tana cikin mawuyacin hali. Mun yi kokarin ceton ranta amma abin takaici rai yayi halinsa saboda mummunan raunin da ta samu a cewar Nafa. Mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a Sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu a cewar ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankado abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun shekarar da ta gabata, wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewar su. Rikicin tsakanin sojojin gwamnatin kasar a ƙarƙashin jagorancin General Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakarar rundunar SDF a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jinƙai mafi muni da aka gani a duniya.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe agogon gobe Asabar, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin na Abar ya huce. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Ladis Gratum da ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.